الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدرسات سادوا أيو أشرن جواتن رمضان hijira 1445 wanda ya daidai da 30 kenan ga watan uku miladiya 2024 a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da muke haduwa don gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin dare nan wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata. Allah Ubangiji ya gafarta zunubanmu da kurakuranmu. Allah Ubangiji ya yafe mana. Hakanan muna roƙon Allah Ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu waɗanda suka rasu, Allah Ta'ala ya ji kansu. Ubangiji Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe musu. Waɗanda kuma suke nan da rai ba su da lafiya, Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Allah Ubangiji ya sanya rashin lafiyar ta zama kafara a gare su. Waɗanda suke da rai suke da lafiya kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya. Idan mutuwarsu ta zo, Allah ya sa su cika da imani. Haka nan mu ma muna roƙon Allah Ubangiji ya sanya wa rayuwarmu albarka kuma ya raba mu da duniyar nan lafiya. Kamar kullum dai, waɗanda suke da buƙatar addu'a, Allah Ta'ala ya san buƙatar kowa. Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatar su ta alheri. Waɗanda suke buƙatar addu'a dangane da 'ya'yansu ko mazajensu ko matansu ko akan kasuwanci ko neman aiki da sauransu, muna roƙon Allah Ta'ala ya biya wa kowa buƙatar su ta alheri. Haka nan muna roƙon Allah Ta'ala ya nuna mana gaskiya da ba mu ikon binta, da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, da ba mu ikon kauce musu. Amin. Mun fara karatu cikin suratul sura. Za mu tashi aya ta 3 insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
نعم. الله أبنجي يتشي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Kamar haka ne dai, Allah Ubangiji ya yi wahayi zuwa gare ka. Wa ilal ladina min qablika, kuma ya yi wahayi zuwa ga waɗanda suka riga ka zuwa.
wanda ya wannan aikin shine Allahul Aziz Al Hakim, Allah mabuwayi kuma mai hikima. To lafazin kazalika kusan duka a cikin Al-Qur'ani, in kaga kazalika to wannan kaful din ma'anarsa shine mislu zalika, kamar kwatankwacin haka, wato kwatankwacin yadda Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gare ka shine kwatankwacin yadda ya yi wahayi zuwa ga waɗanda suka riga ka zuwa. To duk lokacin da aka samu misliya, aka ce abu kaza kamar abu kaza yake, to ana so a nuna maka al-musawa, wato daidaituwa, ɗaya bai fi ɗaya ba, babu bambanci cikin yadda Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga Maki alayhi salatu wassalam da yadda ya wahayi zuwa ga annabawan da suka riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa. Daidai da daidai yadda Allah Ubangiji ya musu wahayi, haka Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wahayi. To shi yasa yake kazalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika Allahul Azizul Hakim, wato Allahul Azizul Hakim shine wanda yuhi ilayka wa ila allazina min qablika, wato kamar yadda Allahul Azizul Hakim ya yi wahayi gare ka, to kuma haka ya yi wahayi zuwa ga waɗanda suka riga ka zuwa. Idan ba ku manta ba, jiya dama mun faɗa cewa Allah Ubangiji yana son ya a surar nan ya nuna mana, ya tabbatar mana da cewa wahayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an masa da gaske ne an masa wahayi, kuma wahayin da aka yi wa Maki alaihi salatu wassalam bai sha bamban da wahayin da aka yi wa sauran annabawan da suka riga shi zuwa ba. Yadda aka yi musu wahayi, haka shi ma aka masa wahayi. To menene al-wahyu? Dama mun sha dai tattaunawa a baya dangane da lafazin al-wahyu. In an ce al-wahyu shine al-i'lam bis-sur'ati wal-khafa, wato a sanar da wani cikin sauki, cikin saurin gaske kuma a ɓoye ba tare da kowa ya gani ba. Ina jin har akwai ranar da muka bada misali da masu satar ansa a ɗakin jarabawa, irin za ka faci idan kowa ka sanar da na kusa da kai wani abu, ba wanda zai san ma ka gaya masa. Muka ce kuma lafazin al-wahyu yana iya bada ma'anar nuni, kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗa cikin suratu Maryam dangane da Zakariya alaihi salatu wassalam, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiya, ko Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam ya daɗe ba shi da ɗa, amma Allah ta'ala ya ce masa zai ba shi ɗa. To har abin ya ba shi mamaki, ya za a yi ku ya samu ɗa a wannan shekarun nasa, wa qad balagtu min al-kibari itiyya, kuma ga matarsa bakarariya ce, wato ba ta ɗaukan ciki kwata-kwata. Ya kafa wa Allah ta'ala wannan uzuri, yaya zan iya haihuwa bayan kuwa kana timra'ati aqiran, matata aqirce wadda ba ta haihuwa kwata-kwata, ni din kuma qad balagtu min al-kibari itiyya, na kai shekarun da akwai abin mamaki in aka ce zan haihu. Ya fi shekara 100 wasu suka ce cikin malamai, wasu suka ce shekara 100, wasu suka ce kasa da 100 kadan, kamar 90 da wani abu. Kaga a ce dan shekara 90 ya haihu, wannan ba karamin abin mamaki ba ne. To sai Allah Ubangiji ya ce, ai haka Allah Ubangiji ya ga dama, huwa alayya hayyin, idan matarka ba ta haihuwa kai kuma ka tsufa, kuma na sa ku haihu, wannan abu ne mai sauki a gurina, in ji Allah ta'ala. Ya ce wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, mun halicce ka kafin yanzu a lokacin da kai ba kowa ba ne ba. A lokacin da kai ba kowa ba ne, qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. To sai ya ce yaya alama, yaya zan gane cewa zan haihu, wato yaya zan gane cewa matata ta ɗau ciki. sai Allah Ubangiji ya ce zaka ji ka dina magana ka kasa magana to shikenan kwaranar da ta dauki cikin nan sai ya kasa yin magana sai ya fito gurin almajiransa ya rika nuna musu cewa fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asil magana ba za ta yi ba Allah Ubangiji ya rufe bakin don haka sai dai nuni kawai yake musu cewa su je su yi sallah bukratan wa asila abin da kawai nake so mu gane shine lafazin auha ilaihim kunga lafazin alwahyu yana daukar ma'anar nuni to sannan kuma yakan dauki ma'anar ilham abin da ake kira da ilhama ko ayi maka ilhami akan wani abu da inda zaka ji Allah ta'ala ya ce yayi wahayi ga ummi Musa ko yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam tayi kaza tayi kaza tayi kaza wannan ilhami ne Allah ta'ala ya kunsa mata haka nan da yace yayi wahayi zuwa ga an-nahl ko zakumullahu khair shi ma wannan ilhami ne ba wai mala'ika ake turowa gurin ta tayi abin nan to amma a shar'ance idan an ce alwahyu a shar'ance abin da ake dafi da shi shine sako da Allah ta'ala yake turawa annabawa da manzanni ya aika musu mala'ika jibril ko ya bi wata hanya da zamu bayani akan su nan in an jima kadan a dangane da a sanar da su shari'a sanar da su shari'a yadda Allah ta'ala yake son a bautata masa ko yadda yake son a shimfida shari'ar sa mun gane to wannan shine alwahyu a shar'ance amma Allah ta'ala yakan yi haka ne ta wata hanya da kowa bai sani ba sai dai kawai aji annabin yana bayani akan abin da yake so a sani anan gurin Ibn Kathir rahimahullah
amin
ya zo da hadisai da yawa amma wanda yake da inganci cikin su shine hadisin da Imam al-Bukhari suka rawaito daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha
amin
tace al-Harith ibn Hisham ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu ya wahayi yake zo maka ya rasulullah wannan hadisi shine hadisi na biyu a cikin bukhari ya wahayi yake zo maka ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya nabi sallallahu alaihi wa sallam yace ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jars yakan zo mun kamar karan karaurawa silsilatil jars kamar karan karaurawa ai kowa ya san karan karaurawa ko wannan ba ya nuna cewa Allah ta'ala yana son karan karaurawa bane ko a shari'ar musulunci an yi da karan karaurawa mun gane wannan shari'ar musulunci ma kwata-kwata ba ta son karaurawa saboda wata hanya ce da wasu suke ibada da ita kamar kristoci da majusawa da masu addinin buda da sauransu zaga duk harkar addininsu yana ta'allake da karaurawa to duk dalilin da yasa nake mana wannan bayanin kuma kafin mu koma kan maganar mu shine yadda zaka ga mutum ya so masallaci da ringtone mai karaurawa haka kawai ya sa caji ya bar abinsa kawai ana sallah ana kirin waye sai tana ta karaurawa bayan Allah ta'ala kuma kira musulunci ba a san karaurawa ana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya daurawa dokin sa karaurawa to ya cire in ba ka ba kare ba ma san karaurawa mu kwata kwata a musulunci to kun ga wayoyin nan kuma da yake ba mu muke yin su ba kasashen musulmi bane suke yin su zaga duk ringtones din zaga duk kusan karaurawa ce kawai to amma kuma suna ba da option da zaka iya canja ringtone din sai ka sa wani wanda ba karatun alqur'ani ba don ba saukar da alqur'ani dan a sa sharing ringtone ba kamar waɗanda ma zaka ji suna sa wa'azi na wani malami da suke kauna shi ma wannan duk kuskure ne don shi wa'azi ba wai dan a sa sharing ringtone bane ba amma dai kana iya sa shi a cikin wani ka bashi wani abu wanda yake shi ba karaurawa bane kuma sannan ba zai damu wasu ba sa'annan kuma akwai ma vibration duk a jikin wayoyin mu waɗanda kun da kuma yana da amfani wannan vibration in ka saka vibration ka kure masa volume duk yadda aka kirawo ka zaka ji motsin waya kuma zaka dauka kai amfani zaka yi amfani shi amma wallahi mutane sai kaga kamar hankalin su baya jikin su kawai mutun zai sa waya a masallaci zai sa caji amma zai batta kawai a kira ana ta kida a masallacin ana sallah kuma ana ta kida dole ba wannan kuskure ne gaskiya dole ne al'umma musulmi su hankalta su kai su kiyaye wannan ko dai mu yoyoyin mu musamman sirin ton wanda ya dace na musulunci ko kuma tunda ba za mu iya yin yoyoyin mu ba yi ake ana ka mana to kuma ana ba mu dama ya kamata mu yi manipulating wannan dama ya dace da abin da yake daidai da addini to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wahayin da yake zo masa kamar silsilatul jars kamar karan karawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa ashaddu alayya shi yafi tsanani a kaina fa yuqsimu anni wa qad wa'aytu ma qala a lokacin da zan ji wannan abin kamar karan karawa yana min tsanani sosai to a daidai lokacin da zan daina jin karan karawar kuma na riga na kiyaye duk abin da ake so a gaya a cikin wannan karan karawar a ciki ne kuma Allah ubangiji zai sanar da ni duk abin da yake so ya sanar da ni ana gama kada wannan karawar kuma ni kuma na kiyaye dukkanin abin da aka gaya kun ga wannan mun ji hanya ta farko kenan sannan yace wa ahyanan yatini almalaku wani lokaci kuma mala'ikan ne yake zuwa mu a matsayin sifa ta rajulan ta mutum sai ya zo a matsayin mutum fa yukallimuni fa ayya ma yako sai zai magana da ni in yayi magana da ni ya gaya mun duk abin da ya gaya mun sai ni kuma na kiyaye sai na haddace duk abin da ciwon nan mala'ikan ya zo mun a sifar mutum ya gaya mun to kun ga wannan ita ce hanya ta nawa ta biyu hadisin Umar dan Khattab bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan misali ne mai kyau dangane da wannan don bayan ya zo shi ba san shi ba kuma gashi kamar dan gayu sosai gashi bai sha wahala ba gashi bai doguwar tafiya ba kuma ya zo ya yi wani irin zama tare da ma'aikiyar alaihi salatu wassalam ya kama yi masa tambayoyi sannan duk tambayar da ya masa in ya ba da amsa kuma in annabi ya ba da amsa kuma ya ce kai gaskiya kamar dama shi ma ya san amsar sannan da ya gama kuma ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi da aka je ba a ganshi bai aka dawo aka ce ai ba a ganshi ba ya ce to ai wannan jibril ne atani atakum yuallimukum dinakum malaika jibril ne ya zo a wannan sifar don ya sanar da ku addinin wanda wannan duka ya nuna cewa shi ne addini da musulunci da imani da kuma ihsani su ne suke tattaruwa su a dunkule su zama addinin musulunci sannan akwai hadisi na da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu jibril bai gushe ba yana ta mun wasici akan makoci har sai da nayi tsammanin kafin mu rabu sai ya ce mun makoci zai ci gadan makoci to ai wani cikin sahabbai ya gansu ya ga da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum suna tsaye suna zance har sai da yi tsammanin ma ya je gurin saboda da daddare ne kuma annabi ya tsaya da wani wanda shi bai gane shi ba kada ya je cutar da ma'aikiyar alaihi salatu wassalam to don haka Abu Zarri nake tsammani ko wani da aka bayan an gama mutumin ya tafi ya zo yake cewa na ganka da wani mutum a tsaye na so in zo dan dai ka ce kan na zo na tsaya inda nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganshi ce kwarai ka na ganshi ya ce to jibril ya zo ya mun ya yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu abda muka tsaya magana didde mun akan makoci ne ya yi ta mun maganganu dewa akan makoci an na yi tsammanin cewa makoci ma zai ci gadon makoci to kun ga yakan zo ya tamassalu biyal malaku rajulan sai ya zo a matsayin mutum to na biyu kenan na uku akwai ru'ya akwai akan masa wahayi ta cikin mafarki an ce ru'yatul anbiya wahyun duk inda annabi ya wahayi yayi mafarki to wannan mafarkin nasa wahayi mun gane gashi ne yake cewa inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma za ta rako annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kaga mafarki yayi yana yanka dan sa isma'il kuma yana tashi ya san cewa wannan din wahayi to anan ne wasu ma suke ganin Allah ta'ala zai iya sa wani daga cikin bayin Allah na gari wadanda suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani mafarki to idan yayi mafarkin kuma sai ya zama wahayi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin sai shi kuma ya adaptin wannan mafarkin a matsayin wata hanya ta shari'a kamar yadda ba da jidewa mun tattauna akan kiran sallah ko cewa wani da ake ce da shi ibnu abdurabbihi shine ya kwanta barci bayan an zauna an tattauna wace hanya za a bi don sanar da mutane lokacin sallah yayi bayan an yi hijira a Madina ta ƙara yawa da mutane ta cika da yawa da mutane to don haka ake ta tunanin wace hanya za a bi don a rika sanar da mutane idan lokacin sallah yayi wai suka ce a hura wuta annabi ya ce a wai suka ce a rika buga karaurawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wai suka ce a rika hura kaho annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a saboda wasu mabiya wasu addinai ne suke amfani da waɗannan shi kuma addinin musulunci ya zo ne dan ya zama ya sha bamban da sauran addinai to aka tashi ba a samu matsaya ba to suna zuwa sai suka kwanta wasu daga cikin su duk suka yi mafarki kamar Umar ibn Khattab yayi da same mafarki da Abdullahi ibn Abdurabbihi yayi iri ɗaya suka yi amma shi ibn Abdurabbihi shi ya maza da safe ya zo ya gaya wa Ma'ikiya alayhi salatu wassalam daga baya kuma sayyidina Umar shi ma ya tabbatar da cewa ya yi irin wannan mafarkin kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan mafarkin don a cikin mafarkin an koya yadda za a karantar an karantar da yadda za a kira sallah mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa shi ibn Abdurabbihi bai da murya kuma kiran sallah ana son mai murya ana son a samu mutum wanda yake sayyitan mai muryar gaske shi ake son da sa mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam akai fatuhu makka da za a samu wanda zai rika kiran sallah harami sai da aka yi screening ma duk wanda suka shiga suka yi contesting cewa za su kira sallah aka jera su ake screening din su don a samu wane ne za a ba wannan dama ta yi kira sallah to kun ga asali daga mafarki ne shi yasa wasu suke ganin ana iya yi wa wani mafarki ma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka din ya zama wahayi ga Ma'ikiya alaihi salatu wassalam to sannan na nawa kenan na uku ko na hudu akan fesa mala'ika Jibril yakan zo ya zuba abin da yake so ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai shi ma Ma'ikiya alaihi salatu wassalam ya ji abin ya gama shiga cikin zuciyarsa za mu iya tuna hadisin Ma'ikiya alaihi salatu wassalam da yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika Jibril shine ruhul qudus nafasa fi ru'i kamar ya fesa min a cikin zuciyata abin da ya fesa min shine babu wata rai da za ta mutu ta bar duniya sai ta gama cinye arzikinta gaba daya ko kwayar shinkafa kwaya daya ba za ka bari ba duniya duk wani arzikinka sai ka cinye shi tsaf kuma duk arzikinka sai ya zo gurinka sai ya zama naka mallakinka ne haka nan ajalinka ma kwanakinka da awanninka ko sakan daya Allah ta'ala ba zai tauya ba to sai ya ce dan haka ku ji tsoron Allah fa ajmilu fi talabi ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikin yace domin wannan istifa'ur rizq ka jira arzikin ya zo bai zo ba sai ka ga barka neme shi ta wata hanya da Allah ta'ala ya haramta amma da zaka jinkirta to da zaka ga arzikin kuma na halaliya ya zo kaga wannan ma wata hanya ce da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayi a cikin ta sannan akwai abin da Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninsa shi da shi lokacin da ya je mi'raji Allah ta'ala ya gaya masa abubuwa jewa wasu ya fada mana wasu ma bai fada mana to kusan waɗannan hanyoyin guda biyar su ne suka zama tabbatattu ana ƙara wasu guda hudu amma dai duk a guda biyu amma dai duka suna shiga cikin wannan idan ka samu muftasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam na Muhammad dan Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya jero su ga baki daya bakwai din amma an katsa kai ta'ammuli za ga dukan su ba sa wuce guda biyar kuma su ne wanda nasoshi suka tabbata to ta waɗannan hanyoyin Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wahayi amma wanda yafi masa tsanani shine wannan silsilatul jarsbas yana masa tsanani kwarai da gaske amma nan Aisha ta ce a lokacin da ake tsananin zafi balqad ra'aytuhu yunzalu alayhi alwahy fi alyawm alshadid alba't wa yubsamu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan ta ga ce wani lokaci ana tsananin sanyi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya shiga irin wannan halin na ana masa wahayi dan idan ana masa wahayi to kuma babu saurin abin da zai saurara in ba wannan wahayin ba kuma yau da gobe hatta su sahabbai suna gane cewa ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shi yasa ma aka hana mutun ya tada Annabi sallallahu alaihi wasallam daga barci ba a tada shi daga barci ka bar shi kawai in ya tashi ya tashi saboda karka je kai disturbing din sa ba mamaki wahayi ake masa shi yasa lokacin da suka yi tafiyar nan cikin dare suka makara Annabi ya ce mu kwanta amma a samu mutum ɗaya ya gadi mu wanda zai tashe mu idan lokacin sallar asuba ya yi Bilal ya ce shi zai tashe su da aka suka kwanta suka kama bacci shi kuma Bilal yana zagayawa shi ma ya samu wani guri ya dan zauna da aka dan jima ya dan kishingida da aka jima kuma sarkin barayi ya sace shi to ba su tashi ba sai da rana ma ta fito dar ta rana ta fito sosai da aka sayyidina Umar ya farka ya yi ta cewa assala assala baya so ya kira shi ko a taba shi ko wani makamanci saboda ba a san halin da yake ciki ba tana iya yiwa a wahayi yake masa sannan a tafiyar su hajjin bankwana akwai wani mutum da ya zo yake tambayar Umar ɗan Khattab yake cewa shi ko yana so ya ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ana masa wahayi sai ce ka je ka ci gaba da tafiyar ka duk inda za a masa wahayin za mu kira ka ka zo ka gani to kuma suna tafiyar ku aka yi maki alaihi salatu wassalam wahayi da aka aka kirawo shi aka ce zo ka gani mun fahimta wani hali zai shiga na nutsuwa wanda za ka ga ba ruwansa da duniya kaf kaf kuma bai san me yake faruwa a duniyar ba to idan ya zama wannan wanda yake zuwa misalin salatin jars wanda yace shi ne yafi tsanani akan sa wa huwa ashaddu alayya irin wannan na Aisha ta ce ta taba gani ta sha gani a lokacin da ake tsananin sanyi za a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sai ga an gama wahayin shi kuma yana gumi yana zufa mun gane yana zufa saboda akwai nauyi sosai magana Allah ta'ala ce ake gaya mata inna sanulqi alayka qawlan thaqilan zamu jefa wata magana a kanka magana wadda take mai nauyin gaske in aka bi ta irin wannan yana mishi tsanani kwarai da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ta'ala ya ce kazalika yuhi ilayka kamar haka ake yin wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da kuma waɗanda suka zo kafin ka wanda yake yin wahayin nan shine Allahul Azizul Hakim shine Allah al-Azizu kuma al-Hakim to lafazin Allah asalinsa shine al-ilahu asalin lafazin Allah daga al-ilahu sai aka cire wannan hamzar saboda kasratul isti'mal yawan amfani da kalmar sai aka cire al-hamzar al-ilahu kaga in ka cire alhamza zai baka Allahu mun fahimta saboda su kalmomin larabci idan ana yawan amfani da su to aka rage musu wani abu amma bayanin nuna cewa ba sa nan bane amma dai suna yanzu kun ga kamar malamai suke cewa khayru alkhayr da kuma asharru ai a jikin su akwai alhamza ko wanne a jikin sa akwai alhamza in kace haza khayrun min haza abinda kake nufi haza akhyaru min haza wa haza asharru min haza amma yawan kalmar fadar kalmar amfani da kalmar alkhairi da ashar shi yasa aka ciccire wannan alhamza din shi yasa an kaga sharri kawai sharri za ka ganshi haka babu ma alhamza din kamar babu shi idan dai ba bincikawa ka ji ba kai ba ko ka ji malamai suna bayani ba za ma ka san cewa akwai alhamza a gurin ba dan haka lafazin Allahu a shi ma lafazin asalinsa shine al-ilahu amma kasratul isti'mal ta sa aka cire alhamza din ya koma Allah wasu suna ganin wai suna ne jamidi kuma ba mushtaqi ba da ka ba ishtiqaqin sa daga ko ina ba kuma suna ne jamidi wannan kuma kuskure sunan Allah ta'ala ba jamidi bane don duk abin da yake Allah ta'ala yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko Allah yana da sunaye kyawawa mafiya kyau in kun tashi kira ku kira shi da su to kaga wanda yake da sunaye da sifofi wanda suke jamidai in dai jamidi ne to ai ba zai zama yana da sifofi husna ba babu yadda zai zama yana da sifofi husna kai ko da hasana ma ba zai zama yana da su da haka ba suna bane wanda yake jamidi suna ne mushtaqi a ana ishtiqaqin al-ilahu ne daga al-uluhiyyah idan kuma al-uluhiyyah kun ga ma'anar ta shine at-tazalluli wal-khudu hubban wa ta'ziman wanda duk kake kaskantar da kanka zuwa gare shi kuma kana risna masa kuma kana son sa duk da haka sannan kana girmama shi a lokaci guda ai shine ilah shine Allah ta'ala za ga wani kana girmama shi amma ba dan kana son sa a ranka ba ka tsane shi a ranka amma kuma kana ta girmama shi saboda babu yadda za ka yi watakila zai iya cutar ka a kowane lokaci mun fahimta za ka ga wani kuma kana son sa amma kuma ba za ka girmama shi ba kana son ɗanka ya za ka zo kana girmama ɗanka haka ga ba zai yi ba amma kuma kana son sa saboda shi ma bai ɗauki wannan sifar ta Allah mun gane to ba wanda za ka rankwafa masa ka kaskantar da kanka zuwa gare shi alhalin kana zuciyarka tana cike da ƙaunarsa kuma kana cike da girmama shi sai wanda zai ɗauki wannan sunan na Allah shi kai ɗaya ne za ka iya yi wannan wanda ya fi ƙarfinka kake tsoronsa kaga dama ya zama ka yi disqualified ɗinsa ma bai shiga cikin wannan ba sannan wanda zai ɗauki gunki ya mayar da shi abin bautarsa za ka samu shi ma ya san nan can banza ne don ya za ka je kasuwa kasuwa abu yanzu ranar na ga ana nuna wasu kasuwannin wata kasuwar gunki a kudancin Najeriya kasuwa ce kawai gumaka ne a ciki in na ka yi tsufa kawai sai ka je ka siyo sabo sai ka kawo shi to kaga yanzu wanda ya je ya siyo sabon Allah ai kaga ya za a yi ya ji ma a ransa cewa yana san sa yana girmama shi yana wai duk wannan abin da zai yi ai yana yi ne kawai saboda haka ya dora kansa amma ba wai wani so ne na gaskiya ko kuma haka nan mun ji ai mun ga ambaliyar da aka yi waccan shekara a India yadda za ga mutum ya dauko guncinsa yana linkaya zai tsirar da guncin zuwa kan ruwa ya tafi masa da shi kaga wani kaga ya nuna aikin banza ne shine Allahu suna ganin wasu suna ganin ismullahi wannan shine sunan da ya fi kowane suna girma ma daga cikin sunayen Allah ta'ala duk duniya kuma ba wanda ake kira da shi sai Allah ba wanda ake kira da shi sai Allah wasu malamai suna ganin duk wanda yadda aka ce masa Allah ma mutuwa zai to ban sani ba dai kuma amma ban ce a je a gwada ba mun fahimta ko dama kuma bai dace ba wanda duk yake da imani ai ba zai ma kira wani da Allah ba in ba Allah ballantana ya sawa kansa ma suna Allah to asalin sunan shine Allah sauran za ga da sifofi ne ar-rahmanu sifa ce ta Allah ar-rahim al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu duka zaka ga waye al-muhaimin Allah waye ar-rahman Allah waye duk daga suna zuwa suna komawa dai kan Allah daka kusan shine sunan ba na asali daga sauran kusan dai sifofi ne kuma ake alayhi salatu wassalam yace Allah ta'ala yana da sunaye 199 duk wanda ya haddace su ya shiga aljanna nabace duk wanda ya haddace su ya shiga aljanna kawai ka kuma duk ba cikin da muke fadi ta shiga aljanna to kawai duk wanda ya haddace waɗannan sunayen guda 99 Allah ta'ala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma shiga aljanna kawai in ka ga bai shiga aljanna ba kawai bai mutu ba wannan ne zai nuna maka level na asarar da muke ta yi na lokutan ana ta bata kanka lokaci kana ta kiyaye wasu abubuwa kana ta haddace wasu abubuwa ga abubuwan da suke da muhimmanci ka zauna ka haddace su amma sai ga shedani ba zai bar mutun yi ba wannan idan ka ce kullun dai ma zaka haddace ba za a shekara ba sai ka gama 99 ne wajen ba za a yi wata hudu ba sai ka kare wata uku ne da yan wasu kwanaki to ballantana zaka iya haddace biyar ma a kullun watakila ko ka iya haddace biyu ko uku a kullun kuma malamai suka ce asalin ilimi duka yana cikin waɗannan sunayen kana gama sanin su ka fahimce su ka san ma'anonin su ka san yadda zaka yi applying din su shikenan magana ilimi kuma ka gama da ita ka hawo hanya sosai yadda ya kamata amma zaka samu wasu yana yi wa wasu da yawa wahala wala abu ne mai kyau a ce ka san sunayen Allah gaba ɗayan su suna nan kuma akwai waɗanda wanda Imam Tirmidhi ya rawaito din nan wanda da za ana ta har kulliya da su a ɗakuna wanda malamai suke da jayayya kwarai da gaske akan wasu daga cikin sunayen to malamai sun yi bincike kwarai da gaske sun tantance waɗanda alkur'ani ya zo da su da waɗanda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ta zo da su akwai ɗan littafi ɗan ƙarami du'a'ul mustajaba sunansa da dai na san shi mai ɗan koren bango don ka zaka samu tantattun a ciki tabbas sanan suna da gurare da yawa Sheikh Al-Uthaymeen ya littattafai ma da yawa akan waɗannan sunayen ka neme su ka haddace su ka kiyaye su ka fahimce su ka san ma'anonin su ka bauta Allah ta'ala da su in zaka yi addu'a ka kirawo shi da sunan da ya zama yayi munasaba da matsalar da kake ciki ka ce saboda wannan sunan nasa ya cire ka daga cikin halin da kake ciki shine ilimin shine sanin Allah shine fahimtar sa shine komai to wanda ke yin aikin wanda ya aikin wahayi ga annabawan da suka riga ma'aikiyar Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa da kuma shi kansa ma'aikiyar Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala al-aziz mabuwayi Allah ta'ala shine mabuwayi mun gane shine mabuwayi a ko'ina wato buwayarsa ta kai inda ba ka tsammani Ibn Kathir ya ce azizun fintiƙamihi wato yana da izza wajen ramuwar gayya wanda wannan zai nuna maka cewa Allah ta'ala galib ne wallahu galibun ala amrihi walakin aktharan nasi la ya'lamun wato mai galaba ne akan dukkanin abin da yake yasa a gaba bai taɓa sa wani abu a gaba ba sai ya yi galaba to al-aziz kenan shine mai galaba akan komai yanzu kun gama a munafikai da suka cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'adhu minha al-adhab al-a'adhu suna ganin su ne al-a'adh mafiya izza adhallu kuma suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa amma da Allah ta'ala ya tashi musu raddi sai ya ce falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin kun ga Allah ta'ala bai ce Allahu a'azzu ba mun fahimta sun ce la yukrijanna al-a'adhu minha al-adhall suka zo da sigar tafdhil amma Allah ta'ala bai zo da wannan sigar ba sai ce wa inna lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin dan idan yace Allah shi yafi izza kenan kamar su ma suna da izzar kenan mun fahimta shi Allah ta'ala sai sa Allah ubangiji bai ce a wannan gurin bai ce shine a azuba sai ce ai duka ma izzar gaba ɗayan ta tana gurin Allah kuma sai manzanninsa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai mu'minai duk wanda ya imani na gaske to zaka samu Allah ta'ala ya buwayar da shi Allah ya bashi galaba Allah ya bashi izza zaka ji inda zaka je ayat ta guna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'an dan zaka tafi neman izza dan zaka tafi neman kurjini to kana bata kanka lokaci ka zo ka ba Allah ta'ala kawai zaka samu kurji mun gane kamar sarakai sai kaga su babbar matsalar su samu izza shine babbar matsalar su kawai izza to daka a hado can wai dole da sai yi izza to amma izza tana gurin wa tana gurin Allah ta'ala kuma izza tana gurin manzo Allah ta'ala sallama da manzanni ka ba Allah ta'ala ka ga yadda Allah ta'ala zai baka izza mun gane akwai wanda har zuwa suke hada musu magani da hawainiya wai dole sai sun yi izza wata rana haka sun koma wani kore wata rana su koma wani menene
sawaya
eh wasu ke irin kamar sira sawaya nan ake jin tsoron su to ga wani dole bata lokaci ne sai mutun ya je ya shiga shirka ma ba tare da ya sani ba amma ka bi Allah subhanahu wataala kai ta kwatanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi to shikenan sai ka samu izza innal izzata lillahi wa lirrasuli wa lilmu'minin wa lirrasulihi wa lilmu'minin to Allah ubangiji shine aziz fi sun'ihi duk wani abu da Allah ta'ala zai yi to zaka samu akwai izza a cikin sa alhakim kuma Allah ubangiji shine mai hikima Allah ubangiji shine mai hikima to hikimar Allah ta'ala tana da fadi kwarai da gaske hikimar Allah ubangiji tana da fadi wato hakimun ne a cikin fi sun'ihi sannan hakimun ne fi khalqihi Allah ta'ala a cikin shari'arsa akwai hikima da yawan gaske a cikin shari'ar Allah ta'ala duk abinda kaji Allah ubangiji ya ce halak ne to tabbas halak din ne inda kana da guntun hankali zaka samu cewa dai lalle wannan abin ya kamata a ce an halatta shi mun gane in Allah ta'ala ya ce abu kaza haram ne to zaka ga a hankalta ma wannan abin ya kamata a ce an haramta shi in Allah ta'ala ya ce abu mubahi ne ko ya ce abu mustahabbi ne to zaka ga a hankalta ma dama abin ya zo haka wato babu yadda zai Allah ta'ala ya yi wani abu wani mai hankali ya zo ya ce ai a hankalta ya kamata da ba haka akai ba inda za a tsaya a yi bayani kuma a binciki hankalin nasa sai ga watakila shine bai da hankali amma abin da Allah ta'ala ya yi faɗaɗin shine daidai kuma shine ya fi dacewa da hankali ya fi dacewa da hikima kun ga yanzu kamar shugaban ƙasa ran da aka rantsar da shi ɗin nan ai a ranar ya dabalbala komai ko kaga masu hankali zai ce da ma bai faɗi wannan maganar da ya faɗa haka duk mai hankali zai ce da ma bai faɗa ba da ya bari sai ya shiga ya zauna ya kalli abubuwan ko in ya so sai ya faɗa amma kan ya sauko daga kan wannan gurin ba gabaki ɗaya sun sa mu a cikin matsala gaba ɗaya kaga babu hikima kwata-kwata babu hikima a ciki to amma Allah ta'ala komai nasa mai hikima ne sai dai ba dole ba ne idan Allah ta'ala ya yi abu ka gane hikimar tana iya yiwuwa ma ba za ka gane ba mun gane ko saboda rauni na ɗan adam wa khuliqa al-insanu da'if Allah ta'ala yace ya halicci dan adam da'ifan mai rauni kuma raunin nan ta ko ina ta fuskar karfin gangan ciki muna da rauni ta fuskar ilimi muna da rauni ta kowane bangare in dai mutum ne to yana da rauni shi yasa da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yasalunaka anir ruh sai yace qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan suna tambaye ka dangane da ar-ruh shine rai to sun gama sanin komai ne har suka dawo suna tambayar rai Allah ce ai ba a baku ilimin da aka baku ma dan kadan ne aka baku ba abin ma da ku sani in Allah ta'ala yaushe ku da ba ku gama sanin komai ba har za ku zo kuna tambayar mai magana akan ruhi akan rai ga abubuwa na da yawa a kewaye da ku waɗanda ya kamata a ce kun san su to al'amarin ruhi yana gurin Allah ta'ala babu wanda ya san shi sai wanda Allah ubangiji ya ga dama to don haka Allah ta'ala komai nasa akwai hikima yanzu akwai ayar da take cikin suratul mumtahina dan mu gane hikima ta ta Allah subhanahu wataala a shari'arsa. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wadanda kuka imani, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun, idan mu'minai wadanda suka hijira suka dawo gurinku to ku jarraba su, ku tabbatar da cewa sun yi imani. Ina so nuna mana hukunci yadda Allah ta'ala yake da hikima a cikin hukuncinsa. Mun gane a shekara ta hijira bayan hijira aka yi sulhul hudaybiyya, ko aka rubuta takarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi aiki ba, zai umra ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa. Sannan aka ce an daina yaki shekara 10. Sannan aka ce idan musulmi ya yarda ya dawo gurin ƴan uwansa arna, to ba za a mayar shi ba. Amma idan arni ya musulunta sai ya dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da shi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk haka din ya yarda. To sai dai al'amarin mata, sai Allah ta'ala ya ce akwai adjustment, ya kamata adjusting al'amarin mata saboda su suna da rauni, kuma ya kamata a ce an sassauta wannan dokokin a kansu. Sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sauran muminai, idan muminai mata suka zo muku muhajiratu, a matsayin sun hijira sun gudo daga wajen kafirai sun musulunta sun gudo, to abinda za ku yi na farko shi ne ku yi musu imtihani, ku jarraba su, ku tabbatar da cewa imanin suka yi. Allahu a'lam bi imanihim, amma Allah ta'ala ya fi kowa sanin cewa suna da imani ko ba su da imani. Amma dai duk da haka ku jarraba su. Mun gane? Duk waɗannan matan da aka suna yawan zuwa suna musulunta din nan, a jarraba su. Ba haka kawai mutum kun san musulmi an rena mu ma. Kawai kowa sai ya zo ya ce shi ya musulunta, kawai a bashi kuɗi, a bashi gida, a bashi waye, shikenan. Su kuma Allah ya musu jarraba son kuɗi. Mutum zai iya zuwa ma ya ce shi ya musulunta kawai don ya samu kuɗin. To a jarraba su, a tabbatar da cewa sun yi imani. Amma Allah ta'ala ya fi kowa sanin imaninsu. Sai Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin, in kun gama tabbatar da cewa mu'minai ne, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, to kar ku mayar da su gurin kafirai. Mun gane? Kar ku mayar da su gurin kafirai, wannan ma ya san insha Allah. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna, su kafirai bai halatta su auri mata masu imani ba, su kuma mata masu imani bai halatta ga maza waɗanda suke kafirai ba. Wannan akwai hikima ko babu? Hikima sosai kuwa. Sannan sai ce wa atuhum ma anfaqu, amma tunda gudowa suka yi ko suka dawo gurinku, to ku ba wa mazajensu abin da suka bayar na sadaki. Mun gane? Matansu ne sun musulunta sun gudo gurinku, to nawa mijinki ya bayar a matsayin sadaki a kirga a mayar masa kayansa? Akwai adalci a nan ko babu? Akwai hikima ko babu? Su sannan wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, kuma babu laifi in duk kun biya mazajen su kudadansu, to kuma babu laifi kuna iya auren su, matakar dai za ku ba su sadakin su har ila yau, su ma ku ba su sadakin su. Wala tumsiku bi ismil kawafir, kuma kada ku ci gaba da rike ismil kawafir, mata waɗanda suka kafirta tsakaninku a ƙarƙashinku. In mace ta kafirta ta zama ta yi ridda ta daina musulunci tana ƙarƙashinka, to ka bata ta tafiyarka kawai, tana zama arniya, to shikenan ta zama babu aure tsakanin kai da ita. Mun gane? Abinda kawai suke saɓani shine idan Krista ce ko ba Yahudiya, wannan ya halatta ka aure ta. Amma ta zama ba ma gujiya ko ta koma mai bautar gunki, to daga ran da ta fita daga musulunci ta zama ba matarka ba. Shine wala tumsiku bi ismil kawafir was'alu ma anfaqtum waliyas'alu ma anfaqu, ku tambaye su nawa mazan ku suka kashe muku, ku dauka ku ba su. Mun fahimci wannan? Kuma su ma abinda suka kashe su ma a dauka a ba su, inji Allah ta'ala. Sai Allah ya ce zalika hukmullah, wannan shine hukuncin Allah, ya hukumu bainakum, haka yake hukunci a tsakaninku, wallahu alimun hakim, Allah ta'ala kuma shine alimun hakim, shine mai ilimi kuma sannan mai hikima. Saboda haka yana da hikima a cikin halittarsa.
sannan yana da hikima a cikin shari'arsa duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta akwai hikima a ciki ko ka gane ko ba gane ba to wannan akwai kuma Allah ta'ala ce yahkumu bainakum akwai bambanci tsakaninsa da yahkumu fikum mun gane yahkumu fikum shine ayi wani hukunci da za a lazumta ma dole sai ka bi wannan shine yahkumu fikum yahkumu bainakum kuma a samu wadanda suke husuma guda biyu a raba abin nan tsakaninsu mun gane wannan to Allah ta'ala duka yana da wannan hukunci akwai sauran maganganu akan maganar sunan Allah al-Hakim amma idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu karasa ta insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ubangije gafarta mana malaiha mana addu'a
alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ya zuwa. 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 Ya zuwa.